Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan al'asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 21 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labarai.
Da sanyin safiyar yau Laraba fada ya sake barkewa tsakanin bangarorin sojin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a sassa daban-daban na Khartoum babban birnin kasar Sudan jin kadan da cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na sa'o'i 72 da rahotanni suka ce ba a mutunta ba cewar wani ganau a jiya talata ne wasu falastinawa biyu suka bude wuta a wani gidan abinci da gidan mai kusa da mazaunin Yahuda da ke gabar yammacin kogin Jordan inda suka kashe Yahuda hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka sanar a jiya talatan ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takwaransa na kasar China Xi Jinping a matsayin dan kama kariya a jawabin da yayi a wurin taron bikin tare gudunmuwa na jam'iyyar Democrat a gaban yan jarida kasar Britaniya da hadin gwiwa kasar Ukraine na daukar nauyin wani taron kwanaki biyu na nufin tattaro goyen baya domin sake gina Ukraine yadda za ta farfado daga mamayar da Russia ta yi mata tun farkon shekarar da ta gabata
to kanin labaran duniya kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa kasar kasar ta hada kai da gwamnatin jihar Sokoto domin ci gaba da tallafa jihar kan batutuwa masu muhimmanci
a wannan karo din sun shigo za su ci gaba da irin wannan taimako ya kara fadada wannan taimako da suke yi ya shahi ilimi lafiya da kuma taimakawa matasa da mata
haka kuma za a ji cewa jami'an hukuma a hazan Najeriya sun garzaya zuwa wasu muhimman wuraren aikin haji don tabbatar da komai na tafiya daidai gabanin fara aikin hajin
a dama lazamu masu biyayya ne zamu gauna da su mu fada musu ga dokoki ga sabon tsarin nayi muna da control account in Allah ya dabo su kauce wa wani tsarin nan shirya ba
daga nan zamu kawo muku shirin arewa a yau da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu tsaro kuke aika mana ta hanyar email to amma fa duk sai mun fara da shin labaran duniya tukunna
Da sanyin safiyar yau Laraba, fada ya sake barkewa tsakanin bangarorin sojin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a sassa daban-daban na Khartoum, babban birnin kasar Sudan, jin kadan da cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na sa'o'i 72 da rahotanni suka ce ba a mutunta ba cewar wani ganau. Cin kadan kafin cikar wa'adin yarjejeniyar da karfe 6 na safiya aka samu labarin barkewar fada a dukkan garuruwa uku na mafi yawancin babban birnin da ke bangaren kogin Nilu wato Khartoum, Bahrain da Omdurman. Fiye da watanni biyu kenan sojojin Sudan da dakarun katakwana na RSF ke ta gauzawa da juna lamarin da ya kace birnin kasar da haifar da bazuwar tashe-tashen hankula a sassan Darfur da sa mutane sama da miliyan biyu suka rabu da gidajensu. A jiya talata ne wasu falastinawa biyu suka bude wuta a wani gidan abinci da gidan mai kusa da mazaunin Yahuda da ke gabar yammacin kogin Jordan inda suka kashe Yahuda hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka sanar da kuma yadda tashe-tashen hankulan ke kara kamari a yankin da Yahudawa suka mamaye tun bayan ranar da sojojin Isra'ila suka kai wani mummunan samami a yankin. Yahudawan yan kama wuri zauna sun yi kokarin kai hanyar ramuwar gayya a sassan yankin gabar kogin Jordan lamarin da ya haifar da tsoro kada lamarin da ya faru a watan Fabrairu ya sake faruwa inda aka lalata gidajen Falastinawa da dama da lalata motoci da kisan wani Bafalastini guda. Wani jami'in Nablus Gassan Douglas ya ce motoci shakare da Yahudawa yan kama wuri zauna sun yi takakkiya har garuruwan Falastinawa da suka hada da garuruwan Hawara, Beit Foret, Burin da kauyukan da kewaye inda suka banka motoci da dama wuta da jifa da duwatsu da kokarin cinnawa gidajen Falastinawa wuta. A nan take dai ba a samu labarin ko wani ya samu mummunan rauni ba yayin faruwar lamarin. A jiya talata ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takwaransa na China Xi Jinping a matsayin dan kama kariya. A jawabin da ya yi a wurin taron bikin tare gudunmuwa na jam'iyyar Democrat a gaban yan jarida da yake magana a yayin bikin tare gudunmuwar kuɗi a yankin arewacin California. Biden ya ce shi ya hasala ne tun bayan faruwar lamarin nan a watan Fabrairu lokacin da wani karamin jirgin sojan Amurka ya harbo ni balambalan din China da aka kama yana shawagi a sararin samaniyar Amurka aka kuma zarge shi da leken asiri Biden ya ce abin da ya sa Xi Jinping ran shi ya baci shine bai san cewa balambalan din mai akwatuna biyu makale da kayayyakin leken asiri da muka harbo yana nan ba
to nan ba da jima ba hawalar saki da mana da karshen labaran duniyar amma kafin nan zamu lika Najeriya inda a yayin da ƴan kasar ke cigabar fama da matsalolin rayuwa wasu gwamnatoci sun himmatu wajen ƙara lalubo hanyoyin sauƙaƙa halin matsi da jama'ar su ke ciki hakan na zuwa ne lokacin da gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara neman shigowar kasar Qatar domin taimakawa talakawan jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya a fannin kawar da fatara ilimi da sauran fannoni Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Halin matsi da ƴan Najeriya suka samu kansu a ciki ya jima yana ci musu tuwa ƙwarya duk da gwamnatocin da suka gabata da suka sha alwashin kyautata rayukan jama'a sai dai kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu. Wannan yanayi haɗi da wasu matsaloli kamar rashin tsaro ko kuma ci da tallafin man fetur da dai makamantansu ba su rasa nasaba da yadda jama'a ke ta wahala wajen neman sauƙin rayuwa.
Gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a suna cikin wani hali na kakanin kai saboda lamarin da mutanen suke ciki yanzu
rayuwa ta shiga cikin halin akazati idan ko da yaushe kannan kai ta gida kannan karawa ana jiran ka
sabbin gwamnatoci da suka kama aiki a jihohi a kasar su ma sun yi zantutuka na kyautata rayukan jama'a da abin da suke samu sai dai kuma wasu na neman shigowar wasu kasashe na duniya domin ƙara samun biyan bukata Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliu Sokoto wanda ya fitar da ajandodi tana da zai aiki a kansu domin kyautata rayukan jama'a ya nemi ƙara shigowar gwamnatin kasar Qatar ta hannun jakaranta a Najeriya Dr. Ali bin Ganem Al-Hijri domin ƙara sauƙaƙa halin da jama'a suke ciki da yake hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta sha ayyana jihar a zaman mafi talauci
kuma kamar yadda muka sani ba sabon abu bane kasar Qatar tana cikin kasashen duniya waɗanda ke taimakawa bayan Allah waɗanda Abbas da Galihu a nan jihar Sokoto sun taimaka ƙwarai da gaske wajen taimakawa marayu da kuma sauran bayan Allah a wannan karo din sun shigo za su cigaba da irin wannan taimako cikin bayanin kuma da ni da shi na roƙe shi ya ƙara faɗaɗa wannan taimako da suke yi ya shahi ƙudurin da muke da su wanda shahi ilimi lafiya da kuma taimakawa matasa da mata samun sana'o'in yi a faɗin wannan jiha
jakadan Qatar a Najeriya Dr. Ali bin Ganem Al-Hijri ya ce kasarsa za ta ci gaba da kyakkyawar hulɗa da Najeriya da mai taimakawa marasa ƙarfi.
Our relation between Sokoto and Qatar. Sokoto is first destination for all projects.
Ya ce da yake akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin kasar Qatar da jihar Sokoto inda ake aiwatar da ayyuka da dama a wannan shekara da ma shekara mai zuwa za su ƙara ɗinke zumuncin da ke tsakanin su wannan zuwan da suka yi ya ce sun zo ne hannun su a buɗe domin su ƙara baza ayyukan alheri ga talaka dama kasar Qatar ta jima tana bayar da tallafi ga kasashen duniya inda jihar Sokoto ta yi ta amfana da tallafin da take baiwa marasa galihu a fannoni daban-daban a hujin da ya shafi kawar da fatara kula da kiwon lafiya bunƙasa ilimi da dai makamantansu akan haka ne masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin cewa akwai buƙatar cikakken amfani da tallafin da ake samu daga gare su domin samun biyan buƙatun da aka bayar da tallafin domin shi Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
To a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga kashi na biyu na labaran duniya
Tania da hadin goyen kasar Ukraine na daukar nauyin wani taron kwanaki biyu da nufin tattaro goyen baya domin sake gina Ukraine yadda za ta farfado daga mamayar da Russia ta yi mata tun farkon shekarar da ta gabata. Taron da za a yi shi a yau Laraba zuwa gobe Alhamis a London ya tattaro shugabannin kasashen duniya 60 da jami'ai daga bangarori masu zaman kansu. Birtaniya ta ce bangarorin da za a mai da hankali a kansu sun hada da bangaren fasaha, sufuri, tsaftataccen makamashi, aikin gona, lafiya da kuma ababen more rayuwa. Jami'an tsaron gabar ruwan Amurka sun ce wani jirgin kasar Canada ya gano wani motsi a ƙarƙashin ruwa a yayin lalaban neman wani jirgin ƙarƙashin ruwa da ya batan dabo yayin da yake dauke da mutane biyar domin kai su inda burbushin jirgin nan na Titanic yake a ƙasan teku. Sakamakon motsin da jirgin na Canada mai lamba P3 ya jiyo a ƙarƙashin ruwa a yanzu an sake saisaita kaimi a neman da ake yi. Duk da dai har yanzu ba a gano komai ba, ana ci gaba da wannan nema. Baya ga dandazon jiragen ruwa da na sama daga ƙasashe, akwai kuma butun-butumi na ƙarƙashin ruwa da yanzu haka shi ma ya dukufa a wajen wannan lalube a ɓangaren da barakuzan jirgin na Titanic yake. Akwai ma ƙoƙarin da ake yi na kai kayan agaji a wurin ko da za a yi gamo da katar a gano jirgin mai ɗauke da mutane.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ya rage mako guda a gudanar da aikin hajjin bana, jami'an hukumomin alhazai sun garzaya zuwa Mina da Arafa da Muzdalifa don tabbatar da komai na tafiya daidai gaban nan fara aikin hajjin. Daga ƙasa mai tsarki ga wakilin mu Hawwa Umar da ƙarin bayani.
Hakan ya sa hukumar alhazai ta Najeriya da sauran wakilan hukumar na jihohi suka kai ziyara filin Arfa da sauran wurare don tabbatar da an bi tsarin yadda za a yi jigilar alhazai cikin sauki ba tare da an samu cinkoso ba. Da yake bayani a lokacin ziyarar, mai kula da jigilar alhazai a kamfanin masu yin hidima ga alhazai na kasashen Afrika waɗanda ba na Larabawa ba, Abubakar Banama, ya ce za su jajirce wajen tabbatar da cewa an warewa kowace jaha ta Najeriya motar da za ta yi jigilar alhazanta zuwa waɗannan wurare a kan lokaci. A nasa ɓangaren, mai kula da zirga-zirgar alhazai na hukumar Nahakon Dr. Ali Tankwa ya ce makasudin kai ziyarar shi ne don tabbatar da cewa komai ya tafi yadda aka tsara ba tare da an cutar da kowa ba.
Muna so ne su shugabanni su ga waɗannan wurare a yayin da babu alhazai. Za a fahimta yadda tsarin yake, kowa kuma ya ga inda masaukinsu yake. In an tashi zuwa da alhazai, in ga kowa ya san ina ne alhazan suke, kuma ba za a samu matsaloli ba da yawa.
Mataimakin shugaban kula da harkokin aikin haji na jihar Yobe Muhammad Nasir Yusuf ya ce wannan wani ci gaba ne da aka samu, kuma za su tabbatar da sun wayar da kan alhazansu don ganin sun yi abin da ya dace.
Wannan tsari ne mai kyau domin mutum ya bambanci mutane sama da miliyan 2 ba karamin abu bane. Ana buƙatar tsare-tsare da dokoki da ka'idodi kamar yadda suka nuna mana. Tsarin ya yi kyau, kuma za mu yi ƙoƙari mu yi complain mu sanar da alhazanmu kuma tabbatar sun bi wannan ka'idojin don a samu aikin haji a cikin kwanciyar hankali ba tare da jin wani rauni ko wani matsala ba insha Allah.
Sunana Hudu Tafi da board member na hukumar alhazan jihar Nasarawa. A dama alhazanmu masu biyayya ne, za mu zauna da su mu faɗa musu ga dokoki ga sabon tsariwar nayi, muna da control a kansu. In Allah ya da ba su kauce wa wani tsariwar na shirya ba.
A nasa ɓangaren, Bashir Umar Kashira daga jihar Gombe bi jinjinawa hukumomin kasar Saudiya yayi.
Ina cike da farin ciki lokacin da muka biyo wannan tawaga, muka tsaya a Mina, naga irin canji da ci gaban da aka samu, muka wuce Arafat, naga irin ci gaba da canjin da aka samu, yanzu ga mu nan a Muzdalifa. Gaskiya fi sabilillahi hukumar Saudiya sun cancanci ai musu addu'a ta fatan alkhairi, saboda sun tsaya suna aiki dare da rana, Allah saka musu alkhairi. Su ma hukumar nan sun cancanci yabo da addu'a ta fatan alkhairi, sun kawo ci gaba sosai a tsarin aiki haji na 'yan Najeriya. Komi na sai na tafiya bisa tsari ta hanyar da alhaji zai ji daɗi a sauwaka masa.
Sunana Shehu Muhammad Dan Lela daga Sokoto. Dukkan alhazai idan sun kabi tsari da doka da oda akan aiki shike kawo a samu nasara na aiki. To insha Allah kuma za mu gabatar da wannan ga dukkan alhazanmu da jami'an waɗanda daidu ya kamata su jiya domin a kula da wannan umarnin da aka ba su. Wannan abin zai kawo babban nasara sosai, saboda cinkoson alhazai da ɗai shike kawo matsaloli wajen shiga motoci da tashi zuwa Mina zuwa Arfa, Arfa zuwa Muzdalifa. Amma muddin an kabi shawarwari waɗanda mahukunta suka ba su, to insha Allah za a samu nasarar wannan aiki.
Idan za a iya tunawa, a lokacin aikin haji na shekarar 2015 an samu turereniya inda mutane suka rasa ransu. Sai dai tun daga lokacin an samu gyare-gyare ta yadda ba a bari mutane su je waje sai an yi tsari. Hawwa Umar daga Makka.
To a gaida Hawwa Umar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. To yanzu anan a Washington DC agogo na cewa karfe 11 wato karfe 11:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Domin fare wanda har jiki da yawan barna ba kariya
arewa a yau
masu raro barkamu da dawowa shirin arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu Sabon shirin Arewa a yau zai ci gaba da duba sanya nukan dokar kafa hukumar kula da almajirai da tsohuwar gwamnatin Buhari ta yi a jajiberin sauka daga mulki. Sai kuma mu ji shawarar wani kwararre kuma tsohon babban ma'aikacin kamfanin NNPC wato kamfanin man fetur kan yadda jihohin Arewa da ke nesa da teku za su samu sauki daga ɗankaren tsadar man fetur. Dan majalisar da ya jagoranci shirya dokar kafa hukumar kula da almajirai Dr. Balarabe Shehu Kakale. Na bayani yadda hukumar za ta yi aiki wajen tallafa almajirai da ma yaran da ba sa samun kulawar da ta dace waɗanda ba mamaki suke gararan ba a kan tituna.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya.
Tunan shiyar siya na shi amfani saboda ya zama lugga da ake amfani ta a bai daya a duniya amma dai a ce a Najeriya wai mahaddaci Qur'ani ya mutun ya zama hafiz ya je wasu kasashen duniya a bashi koyi a yi mai tarbo na matakin shugaban kasa da hidima ta mutum mai matukar muhimmanci amma daga ya dawo Najeriya a Najeriya wai jahili ne ina ganin a duniya ana ganin ku ba inda ake wakilantar da mailmata na gefe Arabiyar Islamiyya kasa mai yawan al'umma kamar Najeriya
honorable wannan kalmar ta jahilin nan da ka ambata bacin rai ne yasa kake faɗa ko kuma haka abun yake a zahiri a rubuta kai
a zahiri haka yake ba tun muna yara a hajiya mun cewa idan ba kai boko ba ko mi ilimin ka wancan wai jahili kuma tura mulkin mallaka su kasa shi na cewa idan ba ka certificate ta boko you are illiterate Yeah, I idea akwai makarantun da muka sani misali zan ga ma na san wata polytechnic a Nigeria a department din su na engineering da ake fabrication da kuma hada karafana da fidda tare kuma da su kuma fidda jadawali ko sample wanda ke koya ma dalibai makeri ne kuma makarantar almajiri amma saboda baya da certificate ya sauke ya yi abun sai ka dauke shi aiki a matsayin laborer a matsayin electrician amma shi hukuma mai diploma harkar kere-kere sannan akwai inda kuma muka san a secondary school malamin arabiya ya sauke littafai yana kantar da arabiya da islamic studies amma wai saboda baya certificate sai aka dauke shi jahili a matsayin laborer haka yake a rubuce a tsarin Nigerian policy of education amma shine wannan dokar gaskiya za ta yi gyara
wato wannan rubule wato bari mu aje haka amma akwai abu daya da mai muhimmanci ba kai magana a kansa ba shine tsarin abinci ya za ya ciyar da waɗannan almajirai kai dai ka san inda iyaye suke su tura yara kawai ka aifi yara 10-20 kawai ka tura su ta gararan ba akan tituna dokan nan ban ji ta yi magana kan iyaye masu tura yara su bar su da malamai ba sa kulawa da yaransu ba
akwai wannan sashi na parental responsibility ai dole nauyin iyaye da kuma community responsibility nauyin na al'umma dole su na takarawa akwai gefen da lalle kai uba ko uwa ko haifi yaro kuna da haƙƙi na kulawa da shi da bashi ilimi da sauransu amma wannan ba zai doke wa gwamnati nata nauyi ba tunda al'umma ne gwamnati ne da ake bai wa yaran primary abinci su ma a ba su abinci da ake gina musu azuzuwa su ma a gina musu sannan kuma na gaya ma wannan tsari da na wannan ita dokar ko hukuma akwai sashi na curriculum din da ba abun da ake fifita kamar sana'o'i kere-kere fasaha kimiyya da noma almajirai din nan daga an samu wannan tsarin ya tafi haka almajiri baya da kasala almajiri ba rago bane za su yi ci da kansu ci da Najeriya dan a tsarin kowace makaranta sai ta malami a inda yake ai sana da gonaki a ba su kawai misali taimako na taki da kuma iri da kayan aiki ka ga abincin za su yi abun nan amma tsari na nauyi responsibility na iyaye dole yana nan sai an ci gaba da fadakar da ilmantarwa da wayar da kan al'umma a arewa amma a ko ina a Najeriya nan na cewa ba zai yiwu ka dauki yaro ka kai shi yana karami ba kawai ka je akwai inda a tiri na ita wannan dokar na inda za a tantance malamai makarantun nan su meye kwarewar malami ko kuma shaidar karatun shi kafin ya bude makaranta dole sai an bi wannan tsaruka ba haka kawai ka samu kangon gini ba ko kuma wani guri ka kwaso yara a zube ba wani tsari na tarbiyyar su ciyar da su da kiyon lafiyar su aiki ne mai yawa aiki ne za a ci wa tattaunawa da ba da goyon ba da ku an jarida ba ku ba ta ku tsokaci ba ku mutum ɗaya ne ya san misali warwarar matsala ba amma dai an tura mutane ba ɗaya gwamnatin tarayya jihohi a kasashen duniya inda ake da irin wannan tsari kamar a Indonesia a Malaysia da kuma Pakistan ni na je makaranta a inda suke da yara 15,000 kullun suna dafa buhun shinkafa wajen 50 wajen ciyar da yaran nan amma suke noma abin su wannan makaranta ta da kamfani na kere-kere abubuwa guda 40 kuma ita gwamnati ma ba ta bata koko ba amma yaran su ana neman su domin duka su ayyuka kuma kafa kamfanin naka nasu na kansu a kasar Indonesia akwai irin su ma a Pakistan akwai su a Malaysia da kuma sauran kasashe da ake madrasa da kuma irin wannan tsari na karantarwa tsaga
wannan doka ya shafi yaya mata
kware da gaske mata na ciki almajirci an san yara suka ci kai maza amma da inda har ga yaro 10 namiji akwai yara mata 10 irin su a gida tsarin ya hada da mata da maza gaba daya
are wazumin ta samu du sai mu shaɗi sai sharho diya
sai irin arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka karin farashin litar man fetur da ta bambanta daga jiha zuwa jiha ya fi yin tsada a jihohin arewa da ke nisa da bakin teku tsohon babban marketing kamfanin man fetur na NNPC injiniya Sa'ad Abubakar Abdullahi Maji Dadi ya ba da shawarar hanyar da za a iya samun sauki
abin da ya kamata a yi kaga daman akwai price equalization petroleum development fund da ake yi wanda daman har da kamfani don shi inda ake aikata biyan kudin transportation wa kowane transporter da ya kawo shi yasa farashin ya zama daya a ko'ina to da bai kamata a yi abrogating wannan ba a kashe shi da ya kamata a yi continuing sai an gyara mana Kaduna refinery in an rigaya an gyara mana to wannan da ai abrogating nashi amma yanzu da bai kamata ai haka ba akwai wani long term measure da ya kamata ai tunda yanzu muna da oil fields guda biyu kuma an fara production that is Kolmani da kuma can Sahara Maiduguri to da abin da ya kamata ai shine ai refinery Bauchi, Gombe, Maiduguri da Yobe duk da su haɗu su je su sami masu kuɗin mu sai su zo ba wai dole sai an yi babban refinery wanda zai ɗauki shekara uku hudu kafin a yi shi ba za a yi model ones ƙanana wanda a cikin shekara ɗaya ko shekara biyu za a iya gama su to kaga in an yi haka dole mu ci gajiyar murna abin ba wai dole sai mun jira gwamnati ba tunda yanzu mun gani ga Dangote ya yi ga su buwa ɗin su ma suna yi a taurin south-south to dole mu sami wasu masu kuɗi su zo su mana ba wai damu da babban refinery ba a model ones ƙanana da wanda yake za a gama su a cikin shekara ɗaya ko kuma cikin shekara biyu tunda muna da gurɓataccen man kuma ba wai haka kawai ba bayan ma gurɓataccen mai akwai abubuwa da ya kamata mamu zai yi abubuwa da yawa su kwalta su base oil wanda ake engine oil da su grease da su kuma dai akwai ma fertilizer duka wannan za mu iya samo masu kudin mu ba wai sai mun jira gwamnati ba masu kudi su fito su mana kuma ba za mu ce dole sai sun yi babba ba kaga in babba ne zai dawo kaci but amma in karami ne modest one za ka ga cewa a shekara ɗaya shekara biyu ko shekara ɗaya da rabi za a yi gaga masu sai ka ga mu ma mun fara cin moriyar su
masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin arewa a yau na wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai fa ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya
to wani haka yake a gaira Nasiru Adamu Elhikaya yanzu kuma lokacin da zamu zakulo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email
mm-hmm.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Abubakar Kawu Girgir. Ba cewa salamun BOA Hausa. Muna yi wa sabbin shugabannin tsaro da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na da bayan garan Bawul fatan alkhairi. Hakika muna musu kyakkyawan zaton za su taka rawar gani duba da tantantar su. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa su zama silar da kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta'addadi ƙasar mu Najeriya baki daya. Ra'ayi na biye na Sani Muhammad Cindani unguwar Karofin Madaki jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Mai cewa salamun BOA Hausa. Hakika kokarin kawar da cin zarafin mata a makarantu da Najeriya da UNESCO ke yi abun farin ciki ne da yabawa. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin. Su kuwa Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Bifa Jamhuriyar Nijar da Malam Dogo Direba Kalalabuwa. Ta suke salamu alaikum BOA Hausa. Muna muku fatan alheri. Mu a yau muna addu'a ga kasar mu Nijar da ma Najeriya kan bukatar zaman lafiya. Allah ya kawo zaman lafiya a kasar mu Nijar da Najeriya kai har ma da sauran kasashen Afirka baki daya. Amin summa amin. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Nuhu mai wanki da guga tashar keji da Yakubu Makeri tashar keji birnin Gwari da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri. Masu cewa da farko muna addu'ar fatan alkhairi ga shugabannin rundunar tsaro ta Najeriya da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya nada kuma suka fara aiki nan take. Mu ƴan Najeriya sai mu bi su da addu'ar samun nasara a aikin da za su yi ma ƙasar mu Najeriya. Shiko Sani mai langilangi yalwaya wuri cewa yake mun yaba da kokarin gwamnatin tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar cibiyar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da harkokin ilimi, kimiyya da al'adu UNESCO akan fara tattaunawa domin samun mafita mai dorewa game da matsalar cin zarafin mata a makarantu a faɗin ƙasar. Da fatan Allah ya sa tattaunawar ta cimma nasara.
To a gaida Malam Ibrahim, to kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga labarai amma wannan karin a takaice.
Da sanyin safiyar yau Laraba fada ya sake barkewa tsakanin bangarorin sojin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a sassa daban-daban na Khartoum babban birnin ƙasar Sudan. Jin kaɗan da cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na sa'o'i 72 da rahotanni suka ce ba a mutunta ba cewar wani ganau. A jiya Talata ne wasu Falastinawa biyu suka bude wuta a wani gidan abinci da gidan mai kusa da mazaunin Yahuda da ke gabar yammacin kogin Jordan inda suka kashe Yahuda hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka sanar. A jiya Talata ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takwaransa na kasar Sin wato China Xi Jinping a matsayin dan kama karya a jawabin da yayi a wurin taron bikin tara gudunmawa na jam'iyyar Democrat a gaban yan jarida. Kasar Burtaniya da haɗin gwiwar ƙasar Ukraine na ɗaukar nauyin wani taron kwanaki biyu da nufin tattaro goyon baya domin sake gina Ukraine yadda za ta farfado daga mamayar da Rasha ta yi mata tun farkon shekarar da ta gabata. Jami'an tsaron gabar ruwan Amurka sun ce wani jirgin ƙasar Canada ya gano wani motsi a ƙarƙashin ruwa yayin laluban neman wani jirgin ƙarƙashin ruwa da ya yi batun dabo yayin da yake ɗauke da mutane biyar domin kai su inda burbushin jirgin nan na Titanic yake a ƙasan teku. Sakamakon motsin da jirgin na Canada mai lamba P3 ya jiyo a ƙarƙashin ruwa a yanzu an sake saisaita kaimi a neman da ake yi.
To madalla masu sauraro da haka ne muka kakashin shirin namu na yanzu sai kuma mun sake da shirin mu na dare da karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru wanda yi daidai karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata sai a ziyarce mu a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Hauwa Sharif da ta taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai kuma Dadi Balawi da ya hada shirin ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Peter daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.